Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 25 ga watan Maris. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa ana ci gaba da shirye-shiryen babban taron jam'iyyar APC mai mulki wanda za a yi a gobe. Shugaban kwamitin shirya taron kuma gwamnan jihar Jigawa Abubakar Badaru ya yi ma muryar Amurka ƙarin haske dangane da taron.
Yani hadu cikin adalci akwai akwatuna na zaɓe aka shirya kuma wuraren zaɓe kamar 17 da jihar saboda a yi da sauri a gama.
Sai kuma jihar Taraba inda mazauna yankin Sarkin Kudu da ke ƙaramar hukumar Ibbi suka yi fito-na-fito da masu garkuwa da mutane har suka kashe 2 daga cikin miyagun. Muna kuma ɗauke da rahoto na musamman. Bayan nan kuma muna tafe da shirin wasanni. To amma kafin nan ga Ibrahim da labarin duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Koriya ta Arewa ta tabbatar cewa ta yi gwajin wani kirkeken makami mai linzami mai isa wata nahiya daga wata. Tare kuma da cewa shugaba Kim Jong-un da kansa ne ya jagoranci kaddamar da makaman a babban filin jirgin saman kasa da kasa na kasar. Kafan labaran gwamnati ta nuna shugaba Kim wanda ke saye da rigar jacket ta fata yana leƙawa ta tagar ɗakin hange yayin da ake makale makaman da kuma lokacin da ake cilla shi a filin jirgin saman kasa da kasa na Pyongyang. A wani rahoto na safiyar yau Juma'a, kafan labaran gwamnatin Koriya ta Arewa ta ce gwajin makami mai linzamin samfurin Hwasong-17 din wani bangare ne na jaddada karfin Koriya ta Arewa ta fuskar nukiliya. Makamai masu linzami na Rasha sun yi ta gazawa da fiye da kashi 60 cikin 100 a akasarin lokuta a kasar Ukraine, abinda wasu jami'an Amurka uku masana bayanan sirri game da al'amarin suka gaya ma kafan labarai ta Reuters kenan. Wanda ka iya zama dalilin cikas da Rasha ta yi ta samu a mamayar da ta yi. Tun bayan da shugaba Putin ya bayar da umarnin mamayar Ukraine a ranar 24 ga watan Fabrairu, Rasha ta kasa cimma koda mafiya kankanta na manufofinta, kamar kassara sojojin saman Ukraine, duk wadda cewa ta fi yawan sojoji. Jami'an na Amurka waɗanda suka yi magana bisa sharaɗin saka yi sunayensu saboda kasancewar bayanan masu sargaɗiya, basu gabatar da hujjojin da za su tabbatar da wannan ikirarin nasu ba. Kafan labarai ta Reuters bata iya tabbatar da wannan adadi daga wasu majiyoyi na daban ba. Jiya Alhamis, tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya maka abokiyar karawarsa a zaben shugaban kasa na shekara ta 2016 Hillary Clinton da wasu 'yan jam'iyyar Democrat da dama a kotu, yana mai zargin su da yunkurin murɗe zaben ta wajen alakanta kwamitin yakin neman zabensa da kasar Rasha. Karar ta kunshi korafe-korafe da dama waɗanda tsohon shugaban ɗan jam'iyyar Republican ya shafaɗi a tsawon shekaru 4 da ya yi a fadar White House bayan da ya kada Hillary Clinton, kuma hakan na zuwa ne a daidai lokacin da yake ci gaba da ikirarin cewa shugaba Joe Biden na jam'iyyar Democrat ya kada shi ne a zaben shekara ta 2020. Sanadiyar gagarumin maguɗi ba tare da gabatar da hujjar zargin ba. Ta wajen haɗin gwiwa waɗanda ake zargin suka yi maƙarƙashiyar ƙago wata ƙarya cewa ɗan takarar Republican mai ja da su Donald Trump na haɗa kai da wata ƙasa abokiyar gaba. A cewar tsohon shugaban ƙasar a ƙararsa mai shafuka 108 da ya shigar a kotun tarayya da ke jihar Florida, mai wakiltar Hillary Clinton ya ƙi mai da martani bayan da aka tuntuɓe shi. Kwanaki 5 bayan faduwar wani jirgin sama samfurin jet a yankin kudancin China mai yawan tsaunuka, har yanzu ba a san musabbabin wannan hatsarin ba, a yayin da kuma ake ci gaba da nemo dan akwati na biyu na nadarar bayanan tafiyar jirgin zuwa yau din nan Juma'a. Daruruwan mutane yawancin su saye da fararen rigunan kariya da binciken wurin da jirgin ya fadi da kuma inda baraguzai suka warwatsu a gangaren tsaunuka, suna ta neman dan akwati mai nada bayanan tafiyar jirgi da wasu sassan jirgin da kaya da kuma sassan jikin mutane 132 da suka halaka a wannan hatsarin. ruwan sama da aka yi tayi ya kawo cikas haka kuma kasancewar wurin a can wani lungu wanda dan haka sai da aka yi ta amfani da karnuka da wasu kayan aiki na hannu Gwamnatin Najeriya ta jaddada kudirinta na inganta tsarin kiwon lafiya na matakin farko daga Abuja ga Shamsiyyah Hamza Ibrahim da rahoton.
Taron wanda aka yi wa take da sake fasalta ayyukan kula da lafiya a matakin farko na zuwa ne karkashin ma'aikatan lafiya ta kasa tare da hadin gwiwar hukumar kula da harkar lafiya a matakin farko ta Najeriya. Ya kuma hada masu ruwa da tsaki a sha'anin lafiya a ciki da wajen kasar da nufin tabbatar da cewa duk wani dan Najeriya dake tsakanin nisan kilomita 5 daga inda yake ya samu wadataccen kiwon lafiya. Dr. Faisal Shaif shine shugaban hukumar ta kula da lafiya a matakin farko a Najeriya.
Today's primary healthcare summit.
Wannan taro wani yunkuri ne na hada dukkan ayyukan da aka yi ta yi cikin shekaru. Mun sake fasalta harkokin lafiya a matakin farko wanda yake zama tushen samar da kiwon lafiyar mu tare da tabbatar da cewa mun gyara duk wani abu da ya lalace da kuma duba duk wasu dabaru da ake bukata don samar da kiwon lafiya nagartacce ga 'yan Najeriya. A halin da ake ciki dai sama da kashi 70 cikin 100 na cibiyoyin kiwon lafiya a matakin farko a Najeriya ba su da ingantaccen ababen more rayuwa, magunguna da sauran abubuwan kula da lafiya uwa uba ga karancin ma'aikata. Ko da yake dai Professor Aliyu Fati tsohon shugaban hukumar Kana tsohon minista a tarayyar ta Najeriya ya ce ba a makara ba domin akwai sauran aiki nan gaba.
Za mu ce a yanzu ba a makara akwai aiki a gaba domin lafiya shi ne mafi muhimmanci wa kowane dan adam. Abu ɗaya wanda talabiki da wani shi ne haka lafiya.
Shamsiyyah Hamza Ibrahim, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Shamsiyyah. A ƙarshe, 'yan tawayen Tigray sun amince da yarjejeniyar kwance ɗamara a yau dinnan juma'a, wanda wannan wani sauyin al'amari ne a yakin da aka kwashe kimanin watanni 17 ana gwabzawa a arewacin Habasha, biyo bayan shelar da gwamnati ta yi ta yarjejeniyar kwance ɗamara ta illa masha Allahu saboda dalilai na jinƙai. 'Yan tawayen sun faɗi a wata takardar bayani da suka tura ma kafar labarai ta AFP cewa sun himmantu ga abin da suka kira aiwatar da matakan tsagaita wuta nan take, sannan suka yi kira ga hukumomin Habasha da su gaggauta tura kayan agajin gaggawa a yankin na Tigray.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga taskar rahotanni, kuma za mu fara ne daga birnin tarayya Abuja, inda ake ci gaba da shirye-shiryen babban taron jam'iyyar APC mai mulki. Shugaban kwamitin shirya taron kuma gwamnan jihar Jigawa Abubakar Badaru ya yi mamurya Amurka ƙarin haske dangane da taron. Umar Faruk ya aiko mana da wannan rahoto daga Abuja.
Za mu yi abu cikin adalci. Kwai akwatuna na zaɓe aka shirya kuma wuraren zaɓe kamar 17 da za a yi saboda a yi da sauri a gama da duka positions ɗin da su 'yan screening committee da APC suka ba mu cewa ga wanda za su tsaya zaɓe za mu ba su dama su tsaya zaɓe kuma za a yi a bayyana yadda kowa zai gamsu insha Allah.
To kun yi matsayi akan shugaban jam'iyya da kuma sakatare, wanda mun ga sanda kuka taro da shugaban kasa kuka ba da tabbacin cewa abun nan da aka tsara za a yi, don haka ba lalle ne cewa sai an shiga zaɓe ba. Amma idan aka ce akwai wanda za su kalubanci shi Abdullahi Adamu a wurin wannan zaɓen, za a ba su dama ko kuwa ba ma za a ba da dama a yi takara da shi ba idan akwai bukata?
Su janye kuma su dura yiwuwar haka. Idan Allah ya sa sun janye ɗin, to haka babu Buhari ya fi so. In kuma ba su janye ba, to dole a shiga zaɓe, saboda ita kanta fasinta tana da nata ƙa'idar, sai da yaddar kowa da yaddar wanda zai bari. Ba za a ce ba kawai ka sai home ka yi screening kawai shi kenan ba za ka shiga zaɓe ba, da ba haka ba ne.
To bayan wannan shugaban jam'iyya da sakatare, sauran mukaman da kuka fitarwa yankuna daban-daban, su ma zaɓen za a yi ko kuwa an daidaita cewa ba sai an yi maganar kada ƙuri'a ba, in dai ba wasu ne suka yi kememe cewa sai sun tsaya takara ba.
Wannan kana maganar sakatare, ba mu san maganar sakatare ba, abinda Baba Buhari ya ce a yi a kan cewa manne sauran dukkan matsayi a ga yanda Allah da za a samu safanci a ciki din zai yi. To ni dai na san an yi maganar cewa nan da mu kuma mun amince mu taya Baba Buhari roƙon sauran ɗan takara cewa mumin domin su bari a samu sulhu. Sannan sauran makamai kamar yadda ka sani an rarraba su zon mutane kuma sun sai fom kuma ana takara. Za a ci gaba da tattaunawa a ga ko za a samu wani matsaya ta sulhu. Wanda wurin da ba a samu sulhu ba da yardar Ubangiji za a shiga zaɓe kuma za a yi dangaida ce.
Anya ba za a samu su da za su yi bita da kulli ba kamar idan ba su samu biyan bukata ba ko tsarin da suke so a bi ba su ce za su fice daga jam'iyyar. Idan aka samu irin haka kun wani tadadin shawo kansu ko ɗaukar matakan hana cewa wasu su yi kememe su bi jire?
Da wuya a samu saboda akwai kishi na jam'iyya kuma in Allah da yanda za a yi zaben kowa zai ga yanda aka yi shi cikin adalci. So ba na tsammanin cewa wani zai zo ya bujire ko ya ki tunda akwai kishin jam'iyya a ciki kuma ita harkar siyasa dama haka take. Yau ka samu gobe wani ya samu haka lamarin yake.
To Alhaji Badaru akwai abu da kake son ƴan ƙasa ko musamman ƴan jam'iyya ku su sani ko su yi amfani da shi wanda zai kawo ci gaba da ɗaukaka jam'iyyar nan a daidai lokacin da ake shirye-shiryen yin wannan zaɓe na ta da shugabanninta?
To abinda zan roƙa dai ga 'yan jam'iyyar a duba kishin takar a duba buƙatar zuci. Domin in dai aka yi nasara kowa cikin farin ciki zai zama wani dole ya samu wani ba zai samu ba kuma haka daman demokradiyya take kuma gobe in aka yi kai ma sai ka samu.
Gwamna Abubakar Badari kenan shugaban kwamitin shirya babban taron jam'iyyar APC. A jihar Taraba kuma al'umma mazauna yankin Sarkin Kudu da ke karamar hukumar Ibbi a jihar ta Taraba sun yi arangama da masu garkuwa da mutane har suka kashe biyu daga cikin miyagun. Ga rahoton da Salisu Lado ya hada mana.
Wannan matsalar rashin tsaron dai ya dade yana cinwa al'umman arewacin Najeriya tuwo a ƙwarya, koda a baya-bayan nan ma matsalar rashin tsaron dai ya jawo rasarin al'umma sama da 32 a wani yanki na jihar Kaduna, sai dai su kuwa al'umma mazauna yankin Sarkin Kudu da ke karamar hukumar Ibbi a jihar Taraban su kuwa nasara suka yi akan 'yan ta'addan, inda mutane mazauna yankin Sarkin Kudu suka yi wa 'yan ta'addan koko in ce masu garkuwa da mutanen kofar rago. Daya daga cikin al'umma da lamarin ya gudana a idonsu ya koshe mana yadda lamarin ya faru tare da alƙawarin cewar ba za a ambaci sunansa ba saboda dalili na tsaro.
Kwanakin baya dai sun zo sun kira layin wani mutum cewa wai lallan sai da ya ajiye masa kuɗi miliyan 6. Sai daga baya suka sake kiran cewa ya ajiye masa kuɗi 600,000 kuɗin chatta da menene wanda za su dinga kiran shi kafin ya ajiye masa wannan kuɗin. Shi kuma wannan mutumin duka kala baki da waɗansu sunan anguwa duka kuma aka zuba cikin gana magowa aka tafi da shi inda suka nuna ajiye masa wannan kuɗin. Suna ganin wa'annan to dama an gewaye wurin su kuma suna shiga kawai aka falon shiga wuta. Hukuma namu na nan suka tafi da mutane DPO aka je wannan wurin aka dibo gawakin mutum biyu wanda aka samu a wurin.
DSP Usman Abdullahi shine kakake rundunar ƴan sandan jihar Taraban, wanda kuwa ya shaida mana cewa lallai lamarin ya auku, inda aka yi wannan ba ta kashi tsakanin al'umma mazauna yankin Sarkin Kudu da kuma masu garkuwa da mutanen koko in ce ƴan fashin dajin.
An samu aukuwar haka din abun da yake faruwa da suka samu galaba akan wa'annan ƴan fashin din ba su bayyana cewa ƴan fashi bane. Al'umman gari kowa dai watse, to lokacin da aka samu gawakin su sun ma fara lalacewa da kuma an kira duk al'umman dake wannan bangaren ba da gane wa'annan mutanen. To shine ba mu tabbacin cewa lalle su ne wa'annan da ake magana cewa mutan gari sun musu kofar rago, kuma Allah cikin ikon sa ya ba su nasara kuma suka samu kashe wa'annan mutanen guda biyu. Lalle hakan an samu aukuwarsa.
Ko menene ma gwamnatin jihar Taraban za ta ce akan wannan batu, duba da cewa al'umman jihar Taraban sun dade suna cikin tararrari tare da fargaba na 'yan bindiga da kuma masu garkuwa da mutane a jihar? Honorable Ahmad Adama Gasol da ke zama kwamishinan riko na ma'aikatar yada labarai na jihar Taraban, wadda ya ce kawo yanzu dai gwamnatin jihar tana iya kokari domin ta ga ta shawo kan wannan matsala.
Mai girma gwamnatin jihar Taraban ya kira sarakunan kananan hukumomin Gashaka, Bali da kuma Gasol don wa'annan wurare ne wa'annan kanukun guda uku nan ne al'amuran wa'annan ta'adda yafi yawa bayan yayi zama da su ya umurce su da su tabbatar sun ja hankulan hakiman su da dagatan su da kuma masu angoyi don hana bada wasu mutane da ba a san ko su waye ba wuri don zama
wannan matsalar rashin tsaron dai ya dade yana cinwa al'umman arewacin Najeriya towa a ƙwarya Lado Salisu M Garba muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya
yanzu kuma ga rahoto na musamman
Hukumar lafiya ta kasar jamhuriyar Kamaru ta fitar da yawan alƙaluma na masu ɗauke da cutar kwalara a jihohin Awari guda biyu anda a yanzu haka adadin masu ɗauke da cutar na gudawa da amai ya kai sama da mutum 500 haka zalika ana kulawa da su ne a asibitin gari Lumbe da kuma na Baminda sannan kuma sama da mutum 50 ne suka rasu sanadiyyar kamuwa da cutar da gudawa da amai a ƙasar ta Kamaru. Lafiya Musa Mamila Marashi ya ce gwamnati ta yi aniyar ɗaukar matakin gaggawa domin daƙile irin waɗannan annobar da suke shigowa cikin Kamaru kuma ya ce za a shiga lungu da saƙo na ƙasar domin gudanar da allurar rigakafi nan take. Alhaji Baba Mustapha shi ne shugaban kwamitin gudanar da allurar rigakafi a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru na kamuwa da irin waɗannan cututtuka.
Me za ka faɗa a kan amadin ka na shugaban kwamitin gudanar da allurar rigakafi na cutar kwalara a gida-gida wanda suke yi a ƙasar Kamaru?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wato allurar rigakafi da muke shi nan saboda matsayin abun ya zo ya ci kasi saboda shi cutar ta dawo da karfinta tana nan tana lahani ga jama'u. Mun fara alluran ma daga gidan kurkuku ne, muka alluran din na kwana uku ma a gidan kurkuku saboda gidan kurkuku farko guri ne da yake matse mutane suna na cunkuse kamar kwayan gyada. Dole a fara daga nan alluran rigakafi saboda ya kare jama'u da suke gidan kurkuku. To yanzu kuma muna bin gida-gida, sako-sako, kofa-kofa ana yi mutane bayani a kai kafin mu so mu alluran din na su jama'u kuma cikin anguwa.
To yanzu a wannan cutar kwalara ya kake ganin jama'a za su karbi kira?
Jama'a za su karbi kira saboda yana nan yana kisa. Abun da yake kisa kuma dole jama'u su gamsu da shi. Don ba yau muka fara wannan ba, mun fara shi jama'a sun karbe shi da yawa. To yanzu ma da yawa suna tambaya yaushe za a fara. Muka ce musu ya guri ana shiryawa ne saboda yanzu aka gama da gidan kurkuku.
Dan Bala Malam Hamza shi ma ɗaya daga cikin shugabannin shirya shirya ya ce suna kokari mutu a gaya suka ce wa sun yi wa talakawa wannan allura na rigakafi kofa zuwa kofa domin ganin cewa an cimma nasara na gudanar da allurar rigakafi.
Baba Mustapha a matsayinka na shugaban kwamitin gudanar da allurar rigakafi na cutar kwalara wanda za ka yi farko kai a ƙasar Kamaru. To me ke faruwa ne, shin za ku yaɗu ƙasar ne ga baki ɗaya ko kuma za ku shirya shirya?
Assalamu alaikum. Shi wannan daga kafin din na kullaren din za mu ya duka sa tun da yake a jihar Shashin Baminda Shashin shi Boyannan an samu mutane daga suka samu wannan ciwon din fiye da 500. To a kan saman su ma ga kawai wajen 50 da yan kai da suka rasa a yarukansu. To shi sa yanzu ya so gwamnati ta sa ga kare cewa za ta daga da wannan aiki wannan matsayin din na loran din na dukkan Kamaru don kowa ya samu jin ba san abin da zai zo ba ko wata sayan ba za ta ce tasowa su zo sashin na kinga mutu da ya zuwa to guba ne sai kama wani ko wani wani da wani shi sa ba ba a so yanzu haka nan Kamaru a ji ga dan Kamaru ya san wani dan matsala ko na kolora ko na covid na ba a so shi sa yanzu muke kokon wannan abin da gwamnati
a ina kuke samu wannan taimako ne a ruran alƙafi na kwalara din Kamaru
ci wannan wannan taimako da muke samu na wannan organization na OMS na zancen lafiyan duniya to su ne suke wannan suke bamu wannan gudunmawa wanda domin dole idan al'ada ya samu lafiya kisa gina miki wannan abin din
wani kira za ka yi wa al'umma kamar yadda ne suka ga wannan al'ura
eh kira na jama'a al'umma kamar don Allah da su dauka kullum na kisa
Alhaji Ali shi ma mai fara ajini a kasar jamhuriyar Kamaru ga abin da yace a jere wannan lokacin da cutar ta gudawa da amai ko kolera take ci gaba da ruruwa a kasar
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Alhaji Garba ai babu wani amsa da za a iya baya ma ka illa a ce muka rashin kulawa na gwamnati ko me yasa za mu ce rashin kulawa na gwamnati wato corona dai wato an san shi wannan cuta ne da yake zuwa daga kazanta wato kazanta ma kaga dai mutum dai bil adam dai ba zai tashi dauki abin kazanta haka ya saka a baki shi ba wato kazanta da yake zuwa dangane da ruwa ruwa kuma da ake tace ruwa a dafa shi tukuna a raba mu mutane wannan aiki ne na gwamnati wato mun zabe ku na wato ku dafa mu na ruwa ku tace mu na ruwa ku ba mu ruwa mai lafiya a kare lafiyar mu ku kare lafiyar ƴaƴan mu ku kare aikin mu ku kuma ba mu damar rayuwa a cikin lumana da jin dadi in gwamnati ta kasance ta sayar da kamfaniya wadanda ke dafa ruwa kuma take raba ma al'umma eh ake cewa wannan gwamnati wato ta kasance wanda ta sayar da al'umman ta gaba daya za a iya yi ma al'umman ta duk abin da aka dama don me sa domin wanda ya sayi abu ba yanda zai sayi harka saboda yayi asara ba yanda zai sayi harka saboda yayi asara don kudin shi je sa wato gwamnati ta yi ta dauki kudi mu kuma mun ga so mu mutu wato mun da saya ya ba mu irin ruwan da ya ga dama koko inda ya ga ma ba a biyan ruwan ma kai ba da ruwa ma wannan guje wannan cutar ya soma ne ya fi shekara 3 ko 4 ya kasan Kamaru za mu kai shi kamar shekara 5 wanda gwamnati take ta rufe ido ta dauka daga Pinja Lum Manjo ka haura dai har kusa da Kusamba duk wannan kewayen din zaka samu cewa suna da mugun matsalar ruwa wato da kamar wuya ake samu ruwa a wannan gojin zaka ga dai shi wannan tiyo wanda yake kai ruwa manyan garuruka yana ketarewa amma kauyukan din da suke ruwan nan take ketarewan basu da ruwan basu wannan dafaffen ruwan da ake cire mishi guba a ba mu ruwa mai lafiya ka dauki kamar lum nan tsakanin shi da ita da sud-west kenan ko wato kudancin bangare da ake amfani da harshen ingilishi nan kilomita 12 ne ko 14 tsakanin su to su ma daga nan babu ruwan mai lafiya babu tafitin ruwa bai za su sha indai al'umma suka kasance babu duk irin waɗannan ruwan to dole za su sha kowane irin ruwa bara an yi irin mutuwa haka a lum aga irin mutuwa haka a Melo aga irin mutuwa haka a Jombe eh shugabannin kananan hukumomi suka fito suka ce sam mutuwan nan ba na kolera bane mutuwan nan wani abinci ne suka ci mai guba suka mutu za a nuna muka mutane 4 5 10 sun sha ruwa jaje kana ganin ruwan jajir sun sha amma ce muka a guba suka ci abinci suka mutu kaga gwamnati tana danniya kwarai da gaske akan wannan ciwo tana kasancewa mai rufe ido akan wannan ciwo eh to dole ne al'umman mun dai ba a ba ruwa mutum ba je rayu ba je kowani ruwa ya sha daga manya daga yara kowani ruwa su sha a ce maka wannan ruwan daga dutse yake fitowa a jadi ba sha wannan ruwa a shikenan haka muka ganshi ga haske ga kuma da kuma a jadi ba a sha to kaga dai wannan duk suka ci ne irin na gwamnati Allah yara kuma Allah ya cha wato su masu tafiyar da mu a yanzu nan wato su yi hankali su san da za su yi su tafiyar da mu amma bai ba mu mamaki
mama awaka ba mu da Amurka daga kasar Kamaru
daga rahoto na musamman kuma sai labarin wasanni
a takaice
a kasar jamhuriyar Kamaru an fara buga wasan lafiya na kasar kofin kalubale wadda aka yi a tsakanin kulafin yadda dubidi ta bangaren baninda da kuma asir a benezuela sannan kuma an sake fara buga kwallon kulakulun din kasar ta jamhuriyar Kamaru musamman ma da kulafin mbuda da kuma fwd mai kofin kasar jamhuriyar Kamaru a hannunta sai dai mbuda ta samu nasara da ci daya da nema a gaban kulafin fwd ta bangaren bamindan kuma yanzu kasar jamhuriyar Kamaru da kasar algeria za su kara tsakanin su domin neman tikitin zuwa gasan cin kofin kwallon kafa da zagaya a kasar qatar a shekarar 2023 nan mai zuwa akan haka ne kosti da mali ne mini karin haske kan al'amuran kwallon kafa da suke gudana a kasar jamhuriyar Kamaru.
Malam Awal Garba, kwarai da gaske an bude wasan league na kasan Kamaru wanda za buga a 2021 zuwa 2022 season bayan an fara da kofin Kamaru inda aka buga wasa makon da ya wuce tsakanin PWB da Baminda da Astra na Duala wanda aka ga PWB sun samu nasara akan Astra da Duala a ci ɗaya ba nema wasan she mu ce wasa yayi kyau final an buga final gaban prime minister kasan Kamaru wanda shugaban kasa bai samu ya halatta ba amma gwamnatin Kamaru da prime minister ne duka halitta wannan wasan wanda aka buga shi a birnin Yaounde a wannan stadium da ake kira Stade Amadou Ahidjo zamu ce wasa yayi kyau an buga kwallo an fitar da reni PW da Bamenda sun samu nasara akan Astra abinda zamu ce kenan na kofin Kamaru kasan za buga league shi an fara rufewa da kofin Kamaru to alhamdulillah an rufe da kofin Kamaru bayan kuma haka aka fara league aka fara share fage da wannan team da take garin Buda wanda ake kiranta Bambutos de Buda da su wanda suka ci kofin Kamarun in PWD da Bamenda wanda club Buda ne ta samu nasara a gaban PWD da Bamenda a da ci ɗaya ba nema wannan wasan she mu ce shi ma an buga shi lamin lafiya don an ga harawan mutane sun halarci wannan wasan da dama ƴan garin Buda da wanda ma suka zo da kewayen Budan har zuwa garin Duwale da Yaounde she mu ce komai ya tafi da kyau yanzu muna jira muga sauran wasannin da za buga na first day
Muhammad Awal Garba muryar Amurka da kasar Kamaru.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice.
Koriya ta Arewa ta tabbatar cewa ta yi gwajin wani irkekin makami mai linzami mai isa wata nahiya daga wata tare kuma da cewa shugaba Kim Jong-un da kansa ne ya jagoranci kaddamar da makaman a babban filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na ƙasar. Kafan labaran gwamnati ta nuna shugaba Kim wanda ke saye da rigar jacket ta fata yana leƙawa ta tagar ɗakin hange yayin da ake makale makaman da kuma lokacin da ake kila shi a filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Pyongyang. Jiya Alhamis tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya maka abokiyar karawarsa a zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2016 Hillary Clinton da wasu 'yan jam'iyyar Democrat da dama a kotu yana mai zargin su da yunkurin murɗe zaben ta wajen alakanta kwamitin yakin neman zabensa da ƙasar Rasha. Karar ta kunshi korafe-korafe da dama waɗanda tsohon shugaban ɗan jam'iyyar Republican ya shafaɗi a tsawon shekaru hudu da ya yi a fadar White House bayan da ya kada Hillary Clinton.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. To kafin mu sallama da ku bari mu amfani da wannan dama domin taya Usaini Hamis Abubakar da malama Aisha Abu Abdullahi Dauda Salihu Gurum murna dauran auren su da za a yi gobe Asabar 26 ga watan nan na Maris a babban birnin jihar Plateau. Da fatan Allah ba da zaman lafiya. Yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Ladders Gration wadda ta hada shirin da kuma injiniyan mu Nelson Lopez. Ni Hanifa Kabir Isa nake ce da ku ayi hutun ƙarshen mako lafiya.